This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyenna da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Juma'a 21 ga watan Fabrairu na shekarar 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan kammala babban taron jamhuriyar Niger, al'ummar kasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da muhimman abubuwan da mahalarta taron suka cimma.
Kaga sai mu ce alhamdulillah kwalliya ta biya kudin sabuni, abinda muke so mu ji kenan a matsayin mu na mazaunan kasar Niger kuma ƴan kasar Niger. Ko da kowane dan Niger mai kishin kasar Niger yake so ya ji wannan matsaya tace dama ake so a ji ina Niger ta nufa. Shin sojin gami suka nuyi ina za su ni suka so su kin magaci.
Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za mu kawo muku shirin tubalin tsaro, inda za ku ji cewa wata kungiyar ƙasa da ƙasa da ke tattauna matsalolin tsaro ta nada wani ɗan Najeriya a matsayin daraktanta kuma ɗan kwamitin amintattu. Sannan idan an jima za mu buɗe layukan wayarmu don mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kan duk wani abu da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce 1-202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Amma yanzu dai ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Ga kuma labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump na kokarin ganin an sasanta yakin da Russia ta kwashe shekaru uku tana yi da Ukraine cikin ruwan sanyi. Muryar Amurka ta yi nazari kan hanyoyi daban-daban da cibiyoyin bincike suka bijiro da su a baya-bayan nan da nufin samar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankin. Wani shiri na cibiyar nazarin manufofin Turai SEPA takaici mai taken yadda za a sami nasara tsari 7 na ɗorewar zaman lafiya a Ukraine ya yi kiran da a yi ingantaccen shiri na matsin lamba don kawo Rasha kan teburin tattaunawa da kyakkyawar manufa. Shirin ya bada shawarar cewa ya kamata Amurka da ƙawayenta su samar da tallafin kayan aiki ga Ukraine ba tare da ɓata lokaci ba, tare da manufar gurgunta sojojin Rasha da kuma inganta matsayin tattaunawar Ukraine. Haka kuma ya buƙaci ƙasashen da su ƙara takunkumi kan cibiyoyin hada-hadar kuɗi da ɓangaren makamashi na Rasha da sakin ƙadarorin Rasha da aka rufe domin tallafawa tsaron Ukraine. A yau Juma'a babban hafsan tsaron Isra'ila ya umurci sojoji da su ƙara ƙaimi a gabar yammacin kogin Jordan biyo bayan wasu bama-bamai uku da suka tashi a wasu motocin safa a yankin Tel Aviv na Bat Yam. Jami'ai sun ce ba kowa a cikin motocin kuma babu wanda ya sami rauni sakamakon fashe-fashen da suka auku a yammacin jiya Alhamis a wata ziyara da ya kai a gabar yammacin kogin Jordan a yau Juma'a. Ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya shaidawa manema labarai cewa yana son isar da sako karara ga 'yan ta'adda. Ya ce wato mummunan harin da aka kai kan farar hula na jiya ba zai karya lagonmu ba. Muna yaƙi da 'yan ta'adda kuma za mu yi nasara a nan da Gaza da mako ina. A halin da ake ciki, sojojin Isra'ila sun ba da rahoton wasu ayyuka wannan makon a yammacin gabar kogin Jordan tare da hukumar tsaron Isra'ila Shin Bet da kuma masu tsaron kan iyakokin Isra'ila. A yau Juma'a kamfanonin jiragen sama sun sabunta hanyoyin sufuri wato na jirgi tsakanin Australia da New Zealand bayan da China ta sanar da Australia cewa sojojin ruwanta za su gudanar da atisayen harba makamai a gabar tekun New South Wales a cikin ruwan ƙasa da ƙasa, lamarin da ba kasafai yake faruwa ba. Prime Minister Australia Anthony Albanese ya shaidawa manema labarai da yammacin yau Juma'a cewa wadin atisayen sojojin ruwan na China ya ƙare kuma babu tabbas ko sojojin sun yi amfani da makamai na ainihi. Ya ce China ta ba da sanarwar bisa al'ada cewa za ta gudanar da waɗannan ayyukan ciki har da yiwuwar yin amfani da makamai na ainihi. Wurin dai yana wajen yankin tattalin arzikin Australia na musamman, in ji shi, yana mai ishara da akalla kilomita 370 daga teku. Ya kara da cewa a cewar bayanan tsaro babu wani hadari ga kowace kadara ta Australia ko kuma kadarorin kasar New Zealand, kuma wannan ne yasa aka bada sanarwar. Wani jirgin ruwan sojan China ya ratsa hanyoyin tekun Australia kuma ya bi ta gabar tekun gabashin kasar ta Australia a wannan makon, kuma sojojin ruwa da na sama na kasashen Australia da New Zealand sun sa ido a kansa. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai kada ƙuri'a yau Juma'a domin yin kira ga sojojin Rwanda da su daina goyon bayan kungiyar ƴan tawayen M23 a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, tare da janye dukkan sojojin su daga yankin na ƙasar Congo ba tare da wani sharadi ba. Kungiyar M23 ta kwace manyan birane biyu mafi girma a gabashin Congo, tare da janyo fargabar barkewar yaƙi. Rwanda ta musanta zargin da Congo da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi na cewa tana goyon bayan kungiyar ta M23 da makamai da sojoji. Ta ce tana kare kanta ne daga mayakan Hutu da take zargi da yaƙi tare da sojojin Congo. Kudirin Majalisar Ɗinkin Duniya da Faransa ta tsara ya yi kakkausar suka kan hare-haren da kungiyar ta M23 ke ci gaba da kaiwa a arewacin Kivu da kudancin Kivu, tare da goyon bayan dakarun Rwanda, inda ya bayyana buƙatar kungiyar ta M23 ta dakatar da yaƙin ta cikin gaggawa ta kuma janye. Kudirin majalisar na buƙatar akalla ƙuri'u tara na goyon baya, sannan kuma babu wata ƙuri'ar hawan kujerar naki daga Amurka da Rasha da China da Burtaniya da Faransa domin amincewa da shi. Jami'an diplomasiya da dama sun ce ana sa ran kudirin zai sami nasara.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan kammala babban taron Jamhuriyar Niger, al'ummar kasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da muhimman abubuwan da mahalarta taron suka cimma, kama daga karawa shugaban mulkin sojan kasar mukami zuwa soke jam'iyyar siyasa 172 na kasar da maganar wa'adin shekaru biyar na rikon ƙwarya da dai sauran batutuwa. 'Yan kasar dai za su ci gaba da tura ra'ayoyinsu ta wasu lambobin waya ko shafukan yanar gizo akan manufofin da taron ya cimma da makonni uku. Daga nan kwamitin ƙasa zai tura wa shugaban ƙasar shawarwari na ƙarshe game da ababen da taron ya tsaida. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A daidai lokacin da aka kammala babban taro na ƙasa a babban birnin Yamai, jama'ar ƙasar ce ta Jamhuriyar Niger ke ci gaba da kafsa mahaurori da muƙabilantar juna game da harsashen da taron ya aza ƙasar a saman shi. Dauko daga ƙarawa shugaban ƙasar na mulkin soja ƙarin girma na soja da rushe jam'iyyun siyasar ƙasar 172 da ma'adin da soja ya kamata ya yi nan gaba ya tsaya a kan kargar mulki. Malam Mamman Sani Adamu mai nazarin lamura ne da ke kai ko mu a wannan kasar.
Turawa ko yushe aka yi wani juyin mulki ko wani abu, abin da suke so kawai a gaggauce a yi sauri a mika ma farakulla mulki, ba a dauki wayansu decision wanda a delika wanda a da matsala wanda ya kamata a kawo gyara akan su, tun ba a yi sosai suke a yi sauri a mika mulki. Da a mika mulki gyaran da anka zo a yi ba a yi shi ba, za a samu shekaru wanda za a na farko a shirya zabe, na biyu a aza kasar bisa ga turba, tunda su in kadi ba su kasashen su bisa turba suke wadda duk shugaban kasar da zai zauwa bai isa ba shi kauce ma turba da sun ka haura ta. Duk shugaban kasar da yanzu yau Ture ko America bai isa ba ya kauce ma wannan tsaro kanansu. Kina mu ma ya kamata a ce muna da tsarin da duk shugaban da zai zauwa bai isa ba ya kauce ma wannan tsari. Tsaruka misali na tattalin arziki, addinin mu, ci gaba, duka wannan abubuwa ya zamanto muna da su an tsara su yadda in ka taho baka isa baka kauce ma wannan abun. To a irin wannan abu a gaskiya cikin shekara ɗaya.
Waɗansu 'yan Nijar Soma da Sirajus na Malam Sani mai kasat bayyana ra'ayoyinsu suka yi akan kammala wannan taron kamar haka.
Kuma an samu shugaban ƙasa abun nan ko daga nan da ya ɗoka na shekara uku, to an samu ayyamai ƙarin shekara ma sun zama shekara biyar, kuma ana iya in suka ƙare ana iya ƙara su. Kaga sai mu ce kakin a dawo da demokarasiya cikin Nijar, kakin kuma a gyara siyasa da kuma rushe ƙungiyoyin siyasa. Dama su an jima da aka yi su saboda mi ana so a yi tsaftataccen siyasa Nijar, ana so a dawo da Nijar sabuwa da muka hudu kenan. Kaga sai mu ce alhamdulillah kwalliya ta biya kuɗin sabuni abinda muke so mu ji kenan a matsayin mu na mazaunan ƙasar Nijar kuma 'yan ƙasar Nijar. Wanda kowane ɗan Nijar mai kishin ƙasar Nijar yake so ya ji wannan matsaya ta ce dama ake so a ji ina Nijar ta nufa. Shin sojan gami suka nuyi ina za su ni suka son su kirin magaci. Dama 'yan kadiba ƙasar ga ai babu abinda game da ƙasar Nijar ba kamar yin jam'iyyun siyasa. Kadiba ƙasar Nijar bai kamata a ce tana da hidden party 100 da wani abu ko yadda haka nan. Ya kamata a ce an za a siyasa a samu in party 5 ko 4 ko 6. To wannan shine an ma hanyar wace saboda a yi gayan fuska wannan bangaren wannan bakatan wani alliance wanda da a baka wani abu duk ba ta yi. Wannan za a hana ta, za a dawo duk wanda ke siyasa wanda ya kamata shi siyasa zai aza party ne kuma a san kaidar din party wanda ba su da yawa.
Muna fatan Allah ya tabbatar muna alheri. Allah ya bashi iko kuma wani riko da alheri da kayata ma yan kasa da jin tausan talaka.
Sai dai a cewar Salisu mai albasa sun gano cewa waɗansu ra'ayoyinsu ne suka shimfiɗa a wurin wannan taron, abinda ko a cewar sa ba zai kai kasar ko ina ba, yayin da Abubakar Sumaila Dimka ke cewa maganar tsayar da lokacin kiran sallah guda da taron yayi bayani ba shine matsalar addini ba a jamhuriyar Nijar.
Na akwai wasu wa'anda ka faɗin ra'ayukansu wa'anda gaskiya akwai wata munamunan manufa gare su. Shi ko taro wanga musamman ni ga tau fahimta abinda yasa su magabata na wanga lokaci suka sa a yi shi, saboda kasu ta yana su yi gaba gadi, kaga haka nan bai dace ba. Na a zo ne a zamana a diba a gani a samu mahita wadda yan ƙasa za su ji daɗin rayuwar ƙasa, kuma abubuwa na ƙasa za su ƙara bunƙasa. Shine aka ce ba wani abubuwa ba na son rai ko na kowa hizo kurumci ta abinda an ra'ayi ne ba ita bace.
Bangaren kiran sallah ba shi bane mu matsalar addini a nan ƙasar mu. Matsalar addini education da bas ne ya kamata a samu, tunda shi addini dole sai da ilimi.
Za a dai ci gaba da waɗannan taron da waɗansu lambobin waya da aka baiwa yan ƙasar na kyauta ko a wani linki na yanar gizo da yan ƙasar ke iya ci gaba da ba da ra'ayoyinsu akan manufofin da taron ya cimma. Kamin nan zuwa makonni uku kwamitin na ƙasa ya baiwa shugaban ƙasar a rubuce shawarwari na ƙarshe dangance da abinda taron ya tsaida. Haruna Mamman Baguna, birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro tare da ni Hassan Maina Kaina, wanda a yau zamu duba yadda wata kungiya a mataki na ƙasa da ƙasa da ke tattauna matsalolin tsaro da bayanan sirri ta nada wani dan Najeriya matsayin daraktan ta. To ko wane ne wannan, kuma wani rawa zai taka? Domin jin cikakken shirin sai ku biyo mu sannu a hankali. Tomadalla, wata kungiya ta duniya da take tattauna matsalolin tsaro da bayanan sirri, wacce ke aiki da shugabannin kwamitocin tsaro na majalisun dokokin kasashen duniya, ta nada wani dan Najeriya a matakin darakta kuma dan kwamitin amintattunta. Wannan kuma wani bane illa wani rabul Sha'ban Ibrahim Sharada, tsohon shugaban kwamitin tsaro da bayanan sirri a majalisar wakilan Najeriya. Wannan nadin na kunshi ne cikin wata sanarwa da shugaban kungiyar kuma shugaban kwamitin tsaro na majalisar wakilan Amurka, Mr. Congressman Robert Pittenjan, ya sanya wa hannu. Kuma mun samu tattaunawa da Honorable Sha'ban Ibrahim Sharada, ga kuma yadda tattaunawar tamu ta kasance.
Sunana Sha'ban Ibrahim Sharada, tsohon dan majalisar wakilai a tarayyar Najeriya.
Akwai wani sabon matsayi da ka samu? Ban sani ba ko za ka yi wa masu raro wani matsayi ne wannan, kuma a ina ne?
Wannan matsayi an ayyana shi ne kamar makon da ya gabata a birnin Washington na ƙasar Amurka. Akwai kungiya ta duniya wacce ita ce babbar kungiya da take tattauna matsalolin tsaro da bayanan sirri ta duniya, wanda take aiki da dukkanin shugabannin kwamitocin tsaro na duniya gabaki daya da kuma shugabannin majalisun dokoki na duniya. Wannan cikin ikon Allah shine yayi karo na farko da kasar Afirka ta samu mukami na darakta guda da kuma zama daya daga cikin yan kwamitin amintattu na kungiyar.
Yanzu a wannan sabon matsayi da ka samu, kamar wani rawa ake jin zaka taka musamman a tsakanin yan majalisun Amurka da na Najeriya?
To, kamar yadda kuka ga sanarwar ta fito dauke da sa hannun mutum mai daraja a kasar Amurka, wanda dan majalisa yayi shugabannin kwamitoci na tsaro na majalisar wakilai ta kasar Amurka, wato Congressman Robert Pittenger, ya ayyana sunana a matsayin wanda zan zama director na wannan kungiya da zan kula da kasashen Afirka. Abinda suka kula a shekarar da ta gabata ta 2024 da ta 2023, ni ne kare dan Afirka Tilo da aka kira daga mazauren majalisar wakilai ta Afirka ko dattawa wanda naji ofishin majalisar dokoki ta Amurka nan na tashi ko dattawa Senate building na gabatar da makaloli akan matsalolin tsaro a kasashen Afirka to wannan na kwana-kwanan nan da muka yi a watan December na shekara ta 2024 anan da Washington DC din shine aka ce na gabatar da takarda mai taken Global Security Global Agenda Security for Africa wato kamar wani jadawalin duniya akan harkokin tsaron kasashen Afirka wanda kowa ya sani bayan da za a iya raba matsalolin tsaro da wasu kasashe na duniya ko gyaruwar su ko lalacewar su nayi dogon bincike akan matsaloli da suke damun kasashen Afirka da take da mutane kimanin biliyan 1 da miliyan 300 nayi bayani akan kowace kasa da nasarorin da muke da su da albarkatun da Allah ya bamu da kuma matsalolin da muke fuskanta wanda babbar matsalar Afirka shine matsalar tsaro akwai kungiyoyi kamar Boko Haram ISIS waɗanda da wasu daga cikin su da yawa da kuma kananan kungiyoyi waɗanda suke fitowa masu kidnapping satar mutane fasa bototin mai tare mutane akan hanya fashi da makami duk waɗannan burbushi ne na waɗannan manyan kungiyoyin waɗannan manyan kungiyoyin kuma dukkanin mu da ni da kai da mai sauraro mun yadda cewa tunanin su bai kai irin abin da suke aikatawa ba zurfin ilimin su bai kai irin abin da suke aikatawa ba dole akwai masu ko taimaka musu ko masu horar da su ko masu ba su kuɗi ko kayan aiki kuma waɗannan bayanai duk da aka gabatar suna da alaƙa da wannan takardar da muka gabatar a Washington DC mun faɗi komai muka ce waɗannan kungiyoyi suna amfani da raunin wasu gwamnatoci na ƙasashen Afirka suna taking advantage na halin talauci da ake ciki suna taking advantage na abubuwa da ake na cin hanci da rashawa a wasu ƙasashen suna taking advantage na yanda manya ne kaɗai suke iya morar arzikin ƙasa ko ƙasashen Afirka sai su shigo su ringa sanya wa mutane tunane-tunane a dauko ayar alqur'ani ko hadisi a jirkita shi ba daidai ba ko kuma a zo a yi maka huduba ko kuma a baka kwaya sai a ce ayi kaza baka ji baka gani baka ganewa duk abin da aka ce kai zaka je kai to su kuma waɗannan turawan ba fa za duk bayanin da za a je a yi musu in ba da su aka hadu aka zauna akan tebur aka yi bayani suka fahimci cewa kai kana da ilimin da zaka iya musu bayanin da za su gane to duk ilimin ka ba za su yi amfani da shi ba amma daga zarar da suka fahimci cewa sun yadda da kai abinda zaka faɗa musu gaskiya ne to za su iya yadda to su kuma idan suka dauki wannan sakon suka je sai kaiwa iyayen gidansu to ina tabbatar maka abubuwa da yawa za su iya canjawa wanda ina tabbatar maka abubuwan da suka dan fara tasowa kwanan nan suna da alaka da waɗannan abubuwan da ba komai za a iya faɗa a kafar yada labarai ba amma kware da gaske duk da wani zai ce ni ba masanin tsaro bane sosai amma cikin taimakon Ubangiji shekara ta 2019 zuwa shekara ta 2023 ni ne na shugabanci kwamitin tsaro da bayanan sirri na majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya wanda duk satin duniya sai an bani security report na halin da kasar Najeriya take ciki yanda za a ba mu shugaban kasa za a ba mu shugaban majalisar wakilai da dattawa haka ake dauka a bani na karanta abinda ido na zai iya gani na gani abinda ba zai iya gani bayan na gani na kona takardar amma ni na san me yake cikin kaina na zama shugaban ko mataimakin shugaban kungiyar gamayyar shugabannin kwamitocin tsaro da bayanan sirri na kasashen Afirka wannan shekara uku kenan baya wanda yake kula da kasashen Ingilishi nayi wannan aiki ofishin mai na kasar Cote d'Ivoire
zamu zo kan wannan honorable idan muka duba wannan batu ba karamar magana bace kamar misali kai a matsayin kan honorable daga nan Najeriya ta kamaimai a cikin wannan sabga mai da mai da mai zakai dai kenan na biyu kuma shine yaushe ne ake sa ran ganin wani ba kasa sannan kuma suwaye masu ruwa da tsaki a cikin
mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya to madalla a gaida honorable Sha'ban Ibrahim Sharada masu sauraro ba karshen tattaunawar ba kenan amma anan dole mu gitsa wannan shiri sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya a madadin sashen Hausa na muryar Amurka Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
Madalla a gaida Hassan Maina kaina yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu dan mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ke ci muku tuwo a ƙwarya mun samu kira na farko daga Bauchi
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina tare da Malam Ibrahim Burfi, yana da kuma hukumar kamar wakilin gwamnati na Najeriya.
Muna jin ka Malam Ibrahim.
To ni dai yanzu shawara da zan bada anan game da wannan abin da masarufi ya dan abin da yake gari ya dan sassabo. Abin tun gani ta fito ya kamata shinkafa ma da su sauran masarufi. Dan taimaka dan duwa mana dan sauko shi ba kasa kasa.
Na'am, to
bai saboda gaskiya abun yayi ga eh wallahi.
An fara samun sauƙin abinci kenan a wuraren da kake inda kake.
Ina wuraren ne gaskiya alhamdulillah, wannan satin ma ya fi abun ne sai farfar dawa naira 35,000. Wallahi kuwa satin nan kina.
To mun gode Malam Ibrahim daga Bauchi, yanzu kuma zamu je Kaduna.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Ibrahim Alaramma daga cikin.
Muna jin ka Ibrahim Alaramma.
To ni dai ra'ayina yau gaskiya dangane da sauƙin da aka fara samu ne na abinci, mun yi murna matuƙa, muna kira ga gwamnati da Allah dukkanin matakan da za a ɗauka don a tallafi talaka yana da kyau. To amma su ma manoma a kula da irin ɗawainiyar da suke musamman akan taki, sauran magungunan feshi, kada a yi abin da zai zo noman kuma sai ma ba za su ba a ƙara shiga cikin matsalan da tafi wannan wanda muke ciki. A tallafa musu da taki da wuri da duk abin da zai sa a koma gonar. Amma mene ba mu san da ya tsadan ta yawan da talakan ma ba zai iya shiga ba, ko kuma ce arhan da manomi ba zai ci zai ƙara noma ba.
Mun gode Malam Ibrahim Alaramma, yanzu kuma za mu je Kwara a jihar Ilori.
Assalamu alaikum, kuna tare da Bello Garba Minawa kala kala daga nan Kwara.
Muna jin ka Malam Bello.
Ina son in ɗaukaci dangane da rafa abinci da Allah ya kawo mana sauƙi, har wasu manoma suna kuka a kai ne. To gaskiya wannan rashin tausayi ne, kuma babu ganin adalci ga irin wannan kuka. Sauƙi wa Allah shi ke kawo wa mutane sauƙi. Irin matsalar da ake kwama da ita a kwanakin baya, kuma Allah ya sauwaƙa, kuma yanzu wai suna kuka. Wata su yi zafin talaka yana cikin halin ƙasane kai, gaskiya su ji tsoron Allah. Shi Allah shi ke kawo sauƙi, kuma shi ke duk abin da tsananta Allah shi ke kawo wannan sauƙin shi. Da haka mun yi farin ciki ƙwarai da gaske da wannan sauƙi da Allah ya kawo mana, kuma muna fatar Allah ya sa abin ya tsoro.
Mun gode Malam Bello daga jihar Kwara. Yanzu kuma za mu je Katsina. Salamu alaikum, da wa muke magana daga jihar Katsina? To ga dukkan alama layin malami ko malama daga Katsina ya guce, mun samu wani kira.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ni Alalwa ne daga Ajakuta jihar Kogi.
To muna jan ka daga jihar Kogi.
To ina muku fatan alheri, ina matanku ba fatan alheri, amma da Allah na jufa ne kin ba amfani ya sauƙo ko amma talaka. Wani ya shiga a gidan rediyo yana faɗa an sauko da amfani za a ga tashi da za a yi a iya mai jama'a da Allah. Ina mamaki da tsoron Allah inda ke kusan ta dan abinci. Allah sa an ga fara sauko amma talaka shiga rediyo yana faɗa sai ya ce ya fa sauko a ji tsoron Allah sai ya za a yi mai ta iya mai jama'a.
To mun gode da wannan kira naka. Yanzu kuma zamu je jihar Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kina tare da ambassador Danjuma Dari Dari daga Diddadar Niger Nigeria.
To muna jin ka ambassador Danjuma.
Damuwa na dai shine kakannin mu da suka bar duka yayi to gwamnati suka bari wannan jihar Niger ya musu alƙawari cewa ya ajiye biliyan 25 har yanzu malama ba biya musu pension da gratuity da albashi especially na kananan hukumomi. Ina kira ga gwamnan jihar Niger ya yi gaggawa biya ma wayannan mutane, don yawancin yaransu ba su iya zuwa makaranta yanzu. Ni na mai roko yi gaggawa biya musu, kuma Allah mai jagora. Ba mu taba gani gwamnan da ya yi aiki da irin shi ba, amma gaskiya wayanda suka bar aiki suna cikin wahala.
To mun gode ambassador Danjuma Dari Dari. Yanzu kuma za mu je Ibadan.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina na magana da manan da bando.
To muna jin ka.
Ina neman don Allah a taimaka hanyoyin da namu na Neja. Daga Neja zuwa Kebbi. Wallahi waɗannan matsaloli su da su ga mutane yawa. Muna yawa lokacin dabbobin mu suna mutuwa. Mahatar ka sai ki kuma abubuwan nasu suna lalacewa da hanya. Musamman da damana yanzu wallahi wani mai mota ya yi lodi kayan da ya ɗauko gaba ɗaya sa da su ake yi ta hanyar nan. Gaba ɗaya babu ma magana kwanta ba.
To mun gode da fatan kiranka ya kai ga kunnuwan da ya kamata su ji. Yanzu kuma za mu je jamhuriyar Niger.
Assalamu alaikum Maryam Dauda.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina tare da kuma Al-Ali shugaban kulan Maryam Sani wato gwamnati a cikin jamhuriyar Niger.
Muna jin ka Malam Usman.
Ai daga wani rubutu da an kai a ƙasar Niger. Wannan dai taron da ya yi amma dai akwai kuskure ma da ya kamata su yi shi.
Kamar wace irin kuskure ma?
Jami'ai sun yi a farko da sunan ban san ta ba. Ya kamata jami'i a rage. Kuma ina so ƴan ƙasa ko wata ba ke cikin ra'ayi tun da ƙasar ƙasa na hawa. Na kun ga mutum da ƙasa. Na gode umma Malam Ali da kun ka shirya horon jiya.
Mun gode umma Malam Ali. Yanzu kuma za mu je Jigawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sai dai gona tare da Abdullahi Adamu Antawa daga jihar Jigawa.
Muna jin ka Malam Abdullahi.
Wato ni kiran da zan yi ina kira ne ga masu gasa bred dangane da yadda fulawa ta rage kuɗi sai ta rage farashin bred. Ya kamata su duba ga irin wata tambaya na ya kamata su gyara da al'amarin nasu. Ina duka ma'aikatan ku fatan alheri da musulmin duniya.
To mun gode Malam Abdullahi Adamu. Kuma masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinku. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar, ko kuma in ce mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Mun gode. To yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice.
To a takaice, Maryam, shugaban Amurka Donald Trump na kokarin ganin an sasanta yakin da Rasha ta kwashe shekaru uku tana yi da Ukraine a cikin ruwan sanyi. Wani shiri na cibiyar nazarin manufofin Turai SEPA takaice mai take yadda za a sami nasara ya yi kira ga wato da a yi ingantaccen shiri na matsin lamba domin kawo Rasha kan teburin tattaunawa da kyakkyawar manufa. A yau Juma'a, babban hafsan tsaron Isra'ila ya umarci sojoji da su ƙara ƙaimi a gabar yammacin kogin Jordan, biyo bayan wasu bamabamai uku da suka tashi a wasu motocin safa a yankin Tel Aviv na Batam. Jami'ai sun ce ba kowa a cikin motocin, kuma babu wanda ya sami rauni sakamakon fashe-fashen da suka auku a yammacin jiya Alhamis. A yau Juma'a, kamfanonin jiragen sama sun sabunta hanyoyin sufurin jirgi tsakanin Australia da New Zealand, bayan da China ta sanar da Australia cewa sojojin ruwanta za su gudanar da atisayen harba makamai a gabar tekun New South Wales a cikin ruwan ƙasa da ƙasa, lamarin da ba kasafai yake faruwa ba. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai kaɗa ƙuri'a yau Juma'a domin yin kira ga sojojin Rwanda da su daina goyon bayan ƙungiyar 'yan tawayen M23 a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, tare da janye dukkan sojojinsu daga yankin na ƙasar Congo ba tare da wani sharaɗi ba. Beijing ta zargi Philippines da aika jiragen sama guda uku zuwa sararin samaniya a kan tekun kudancin China da ake takaddama a kansa ba bisa ka'ida ba, wanda ya ƙara hura wutar daɗaɗɗen rikicin yanki tsakanin ƙasashen biyu. China ta yi ikirarin mallakar kusan ɗaukacin tekun kudancin ƙasar, kuma ta yi watsi da ikirarin mallakar sa da Philippines da wasu ƙasashe suke yi duk da hukuncin ƙasa da ƙasa na cewa furucinta bai da tushe. Rundunar sojin China ta faɗa yau Juma'a cewa jiragen saman guda biyu samfurin C-28 sun yi takutsawa cikin sararin samaniyar tsibirin Nansha na ƙasar China ba bisa ka'ida ba, wanda aka fi sani da tsibirin Spratling.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan Mobile, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.